concerning today in the kingdom. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Alamu daukin sarki ya dawo da mu darasin wannan tafsiri wanda insha Allah zamu tashi kan aya ta 58 a cikin suratu Ali Imran da muke roƙon Allah madaukakin sarki da ya bamu tawfiki na Allah ya tsare zalika natluhu alayhi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين
Allah madaukin sarki yana ci gaba da tabbatar da dalilai akan bacin aqidar kristoci nasara kenan wato abinda suke cewa annabi Isa dan Allah ne ko na ukun Allah ko kuma shine Allah Allah tabaraka wa ta'ala yake bada ainihin bayani yadda al'amarin Isa alayhi salam bawan Allah manzon Allah ɗaya daga cikin manyan manzanni cikin banu Isra'il yadda Allah ta'ala ya farar da al'amarinsa har zuwa ƙarshen al'amarin Allah ta'ala ya bamu labarin wannan yake cewa zalika wancanen ka ay al-mazkuru min amri Isa wato abinda aka ambata game da Isa alaihi salam cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta shi da kalmar kunni ya kaddara mahaifiyarsa ta haife shi ba tare da mahaifi ba wannan mabayyana ce ta ikon Allah subhanahu wa ta'ala akan yin duk abin da ya so aya cikin ayoyinsa yin haka baya nuna cewa Nabi Isa ba bawan Allah bane hakan na nuna cewa Allah yana da iko akan ya aikata duk abin da ya so ne kadai shine Allah ta'ala yace zalika wannan abin ambatawa na sha'anin Isa alaihi salam natluhu alaik muna karanta maka shi, muna maka bitarsa, na kusuhu alaik, muna baka labarinsa, ya Muhammad, wato kai da al’ummarka muna baku labarin wani, minal ayat, wato daga ayoyi, wa zikiril hakim, da kuma littafi abin ambato wanda ke cike da hikima, wato ay al-mamnu'u min tarkil halal, wanda aka kare shi daga bijirowa ko shigowar wani gibi ko wani iri a cikinsa, shi ne ainihin al-hakim ɗin, wato ingantacce nagartacce wanda ba za a samu wani gibi ba tare da shi, ay al-Qur'an, wato al-Qur'ani mai girma. Wato wannan bayanin da muke maka game da Isa, bayanin da muke yi wa dukkanin bayinmu al'ummar duniya game da Isa, shi ne bayanin gaskiya wanda ya zo daga ayoyin Allah, daga cikin littafin Allah ingantacce, wato al-Qur'ani, wanda wani kuskure ko ganganci na ba daidai ba baya shigowa cikinsa. Kenan abin da ya faɗa shi ne gaskiya, shi ne tabbatacce. Abin da suka faɗa waɗannan maganganu ne kuran da shaidan ya galaba a kansu suka faɗa, amma ba gaskiya ba ne. Inna masala Isa inda Allahi, kuma misalin halittar Isa alaihi salam, sha'anul gharib, al'amarinsa mai ban mamaki ɗin, na cewa an halitta shi ko an haife shi ba tare da mahaifi ba, ba tare da uba ba. Wannan inda Allah a wurin Allah ka masala Adam, ai kamar annabi Adam ne, ai ka sha'anihi fi khalqihi min ghairi abin, kamar sha'aninsa ne da Allah ta'ala ya halitta shi ba tare da mahaifi ba. Shi Isa alaihi salam ba shi kadai ne Allah ta'ala ya halitta a yanayi na wato bambanci ko da ya zama daban da halittar sauran halittu ba, ballantana a ce ya keɓanta da wani abu da la'alla wani dalilin haka zai iya cewa zai sifanta shi da sifa ta wato wani abu wanda ya saba ma sauran bayi. A'a, akwai ma wanda Allah ya halitta shi da ban mamaki fiye da wannan, shi ne Adam alaihi salam. Wa min tashbihin garibi bil agarab, wannan yana cikin kamanta abin mamaki da ma abin da ya fi shi ban mamaki, domin halittar Adam alaihi salam ai ta fi ban mamaki, don shi babu uwa babu uba, Allah ne ya tara sassan ƙasa sannan ya mulmula ya cura, wato ya cura halittarsa kuma ya busa masa rai ba tare da uwa ko uba ba, ko ba tare da wata nuɗufa ba. To wannan yana daga cikin misali ƙanƙani ko kuma abin mamaki ƙarami da wanda ya fi shi zama mai ban mamaki, liyakuna aqdalil hasmi, don ya zama shi ya fi yanke jayayyar mai jayayya, wa auqafin nafsi, kuma shi zai fi kama hankali. Kuma idan mutum ya tuna cewa ya yarda cewa Allah ta'ala ya halitta annabi Adam alaihi salam wato babu uwa babu uba, ya halitta matarsa Hawwa daga jikin shi Adam ɗin alaihi salam, ainihin daga ƙashin haƙarƙarinsa, to duk waɗannan sun fi ban mamaki akan halittar Isa alaihi salam, wanda aka busa ransa a mahaifar mahaifiyarsa, kaga akwai uwa kenan. To yanda waɗancan Adam alaihi salam da matarsa ba su zama ubannengiji ba, ba su zama ‘ya’yan Allah ba, ba ba su wata sifa ta daban ba, face cewa su bayin Allah ne, masu bautar Allah, waɗanda ba su da wata sifa ta rububiya ko uluhiya, to haka shi ma Isa alaihi salam. Khalaqahu min turabin, Allah ya halitta shi, shi Adam, ai qalabuhu, ya halitta jikinsa, qalab shi ne ginin halitta, ya halitta jikinsa min turabin, daga turɓaya, summa qala lahu kun fayakun, sannan ya ce masa kasance mutum, kasance ɗan Adam, kasance mutum, ka kasance jiki, ƙasa ce sai da aka mulmula ta tana danyar kasa sai da aka barta wato ta ribe ta zama mai doyi da ainihin danko san aka mulmula halittar kuma halittar ta bushe ya zama wato surar sa sura ce ta mutun din amma kuma busasshen tabo Allah sai busa masa rai sai ya zama jiki nama da tsoka da jijiya da ruwa da jini da kashi da bargo da dukkan abubuwan da Allah ta'ala anin ya kaddara halitta dan adam ta ginu ko ta tafi a kansa yadda kaga halittar mutum take a yau to haka Allah ta'ala ya maida wannan daskararren anin wato tabo Allah ya maida shi haka kaga wannan babbar aya ce wace halittar ta sababu shakka ta fi ban mamaki fiye da halittar Isa alaihi salam Allah ta'ala ya ce kun kasance fa yakunu sai kawai gashi yana kasancewa sai ya kasance nan take wakazalika Isa to kamar ka Isa din shi ma alaihi salam qala lahu kun min ghairi abin fa kana Allah ne ya ce kasance ba tare da mahaifi ba sai ya kasance kada ka dada kada ka rage saboda haka bawan Allah ne shi kuma haka Allah ya so ya halitta shi kamar da ya so ya halitta Adam alaihi salam babu uwa babu uba kamar yadda kuma ya so ya halitta sauran talikai tsakanin uwa da uba kuma yake halitta waɗansu halittun ma kuma ba tare da uwa da uba din ba sai dai a zuba su haka kamar yadda yake halitta tsutsotsi da wasu abubuwa da yawa wa innama abara bil mudari ri'ayatan lil fasila wa li hikayatil halil madiya ce kun maimakon ce fa kana sai ce fa yakun saboda karshen ayoyin asiga ce ta mudari yake kasancewa ko kuma wato an hakaita yadda abin ya faru a lokacin da ya wuce kasance sai gashi yana kasancewa nan take ba bukata lokaci alhaqqu min rabbik wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa game da annabi Isa shine alhaqqu wato gaskiya as-sabitu allazi la yanmahiddu tabbatacce wanda ba zai ainihin shafe ba zai bace ba ko min kisati Isa wa ummihi wato shine kissar Isa da mahaifiyarsa wato wannan gaskiyar ta labarin Isa alaihi salam da mahaifiyarsa to wannan ita ce gaskiya min rabbika da tazo daga wurin ubangijinka wannan labarin wato shine labarin gaskiya tabbatacce wanda ba zai shafe ba ba zai gusa ba ba zai gushe ba wanda yazo daga wurin ubangijinka fala takum minal mumtarin saboda kada ka kasance cikin masu kokonto min kaunihi abdullahi wa rasuli min kaunihi abdullahi wa rasuli wa rasulahu wato kasance wa sabawan Allah ko manzon Allah kama akhbaraka kamin da Allah ta'ala ya baka labari labnahu kama datin nas labnahu kama za'am wato kada kai kokonto game da kasancewar sabawan Allah ko manzon Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka labari a cikin littafin sa amma ba dan sa ba kamar yadda suke rayawa su nasara Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka a barin da Nabi Isa alaihi salam bawan Allah ne manzan Allah ne wannan shine labari na gaskiya da littafin Allah alqur'ani ya bayar kuma ya tabbatar faman hajjaka fihi min badi ma ja'aka min al-ilm to duk wanda ya jayayya da kai a cikin nasara a cikin kristoci fihi game da annabi Isa min badi ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na daga sani bi amri kan al-amrin Isa alaihi salam bayan hujjoji da suka zo maka daga wurin Allah wato akan al-amrin Isa alaihi salam duk wanda ya ci gaba da yin jayayya da kai fa kunto ka ce musu ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum ku zo mu da ku mu kira ƴaƴanmu sannan kuma ku kira ƴaƴanku wa wani sa'ana wani sa'akum mu kira wa matanmu ku kira wa matanku wa anfusana wa anfusakum mu zo da kanmu kuma ku zo da kanku fa najma'ahum sai mu tara su ga mu ga su mahallar guri daya summa nabtahil sannan sai mu kankan da kai ga Allah mutadarrau fi du'a mu kaskantar da kanmu cikin addu'a mu roki Allah fa naj'alla anatallahi alal kazibin mu sanya sai mu sanya la'anar Allah akan makariyata wato wanda duk yayi ƙarya cikin maganar sa a game da Annabi Isa mu ce Allah ya la'ance shi duk baki ɗayan mu bi an naqula allahumma al'anil kaziba fi shani Isa wato mu ce ya Allah ka la'anci makaryaci game da shani Isa wa qad arsalallahu alaihi wasallam wa qadana jirana lizali to da wannan aya ta sauka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirayi tawagar Najran wani wuri ne a kudancin Makka wajen Makka a wajen Yaman kamar Hadramaut da Najran duka larduna ne na Yaman kudancin Makka akwai Nasara Kiristoci da yawa a gurin wani bangare kuma akwai Yahudawa to ya kirayi tawagar Kiristoci na Najran lamma hajjuhu fihi lokacin da suka yi jayayya da shi sallallahu alaihi wasallama a game da Annabi Isa su sun haƙiƙice cewa Annabi Isa dan Allah ne ko kuma na ukun Allah ne ko ma shi ne Allah din aqidun da sun karkasu to to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga wannan zama da za a yi addu'a wanda duk yake makaryaci a cikin Allah ya saukar masa da la'ana faqalu to sai suka ce hatta nan zurafi amrina summa na'tika yi hakuri tukun jinkirtar mana tukuna har sai mun duba mun shawara game da lamarin mu ko lamarinka lamarin sai mu zo wajenka ai abinda za a yi ka dan yi hakuri tukuna faqala zura'ihim ko zawura aihim sai ma'abuta hankulansu suka ce laqad araftum nubuwatahu lalle fa ku kun san annabtasa cewa lalle shi annabin gaskiya ne ku kun sani kame da yahudawa ma sun san wannan yahudawa sun fi su sani ma dan wujojin da aka saukar yahudawa akan gaskatar annabi sallallahu alaihi wasallam sun dara waɗanda aka saukarwa ainihin nasara su ma nasara din sun sani akwai bayanin sa albishir da shi da wajibta imani da shi Allah ya aiko shi duka Allah ya tabbatar da wannan alittafin su ce to kun san lalle annabin Allah ne wa annahu ma barhala qauman nabiyyan illa halak kuma kun san cewa waɗansu mutane ba su taba irin wannan zama na addu'a asini wa makaryaci da wani annabi ba face sai sun halaka dan ba yadda za a yi wani yayi jayayya da annabi kuma a samu gaskiya a bangaren wanda ba annabin bane ba su annabawa Allah ya tsare su daga rashin gaskiya da kowane laifi ma kenan duk wanda ainihin wato tsiwarsa da rashin tsoron Allah ya sa har ya irin wannan to halaka zai yi saboda haka fawadi'ur rajula fawadi'ur rajula ko bi mutumin a hankali ku zauna lafiya da shi shine ma'ana fawadi'ur rajula ku zauna lafiya suna ba junansu shawara ne ku fawadi'ur rajula ku zauna lafiya da shi ku daina kar ku yarda wansarafu sai suka koma suka koma suka fasa wannan abinda suke nufi din fa'atauhu sannan sai suka zo masa daga baya wa kad kharaja wa ma'ahu al-Hasan wal Husayn ya fito tare da Hasan da Husayn wa Fatima da Fatima wa Ali da Ali qala lahum yace musu idza da'awtu fa ammin idan nayi addu'a to ku fadi amin fa abu an yula'in to sai suka ki yarda su yi wannan li'ani wato mala'ana wato su yi wannan addu'a ta ainihin roƙon tsinuwa akan duk wanda yake makaryaci ne fasalahu alal jizya suka sasanta da shi cewa da wannan gara su dinga biyan jizya duk shekara kudin da za su dinga biya duk shekara akan zaman da suke ƙarƙashin daular musulunci sun san cewa annabin gaskiya ne amma ba za su bi shi ba kuma sun san in sun yi wannan addu'a aka yi wannan zama suka yi addu'a yayi addu'a aka yi amin to za su halaka wannan ma ba za su yarda da wannan ba su yarda da wannan ba to sai zaɓin da suke da shi ɗaya da ya rage shi ne su yarda cewa za su biya jizya su zauna suna talakawa ƙarƙashin ainihin daular musulunci kaga sun yarda da wannan zillar kenan su zauna kuma da kafirci duk da cewa kuma tare da cewa kuma sun san menene makomarsu a wajen Allah ita ce shiga wutar jahannama har abada ka duba inda shaqawa rashin kyakkyawan rabo inda yake kai mutum girman kai da jijiyi da kai da ainihin hassada da kwaɗayi wani lokaci duka sai su haɗu su yi tasiri a kan mutum wani lokaci har da ta'assubanci goyon bayan waɗansu da mutum ya taso ƙarƙashinsu ko tare da su ba son ya rabu da su al'adu na gargajiya da ya saba duka da irin wa'annan su suke taruwa sai ƙarfi sosai har mutum ta kai ga yanke shawara cewa ya ma haƙura da ainihin rahmar ta Allah subhanahu wa ta'ala ta da ya san cewa hanyar ta saɓata ce manzon da ya bijirewa shi ne mai gaskiya amma shi ba zai yarda da wannan zillar ba gwamma ma ya yarda da zilla ta duniya ya zama yana biyan jizya ɗin to kaga wannan gaya kenan cikin taɓewa da hasara abu nu'aym ya rawaito wannan kisa a dalailun nubuwa abu nu'aym kamar Baihaqi duka suna da manyan littattafai da suka bayyana mujizozin annabi sallallahu alaihi wasallam da darajoji da Allah ta'ala ya masa da al'ummarsa to a ciki ya rawaito wannan a taƙaice dai Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya tabbatar da cewa annabi Isa bawansa ne manzonsa ne zuwa ga banin Isra'il ɗaya ne daga cikin manyan bayinsa lokacin da aka yi yunƙurin kashe shi Allah ya kare shi ya ɗauke shi duka wannan yana nan a matsayinsa wato na bawan Allah manzon Allah abinda waɗansu suka faɗa daga baya na guluwi na cewa shi dan Allah ne ko na ukun Allah kuma shi ne Allah ɗin ata ne wannan kuma wannan wato wanda duk ya ce ya doge ya haƙiƙe ce akan kare wannan aƙidar ko wannan ra'ayin to Allah ta'ala sai ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato duk waɗanda suka yi jayayya da shi a zo a zauna su kirawo makusantansu na jikinsu sosai su zo so da kansu a zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam a yi addu'a don ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya hukuncin sa tun a duniya akan wanda ba shi da gaskiya to sai suka kito kaga kinsu din nan ya nuna cewa sun ba da kansu kuma sun sadu da cewa su makaryata ne ba akan gaskiya suke ba wani ibn Abbas kala ibn Abbas ya ce law kharaja allazina yabahiluna la raja'u wa la yajiduna malan wa la ahli wannan mutanen da suka fito dan ayi wannan addu'ar a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama inda sun kuskura sun yi wannan to da za su koma gidajensu ba za su samu wata dukiya da ta saura ba ko waɗansu iyalai duk da mutanen da dukiyoyin duka za su salwanta saboda ita rantsuwa ta ƙarya rantsuwar ƙarya ko da ba irin wannan ba tana da haɗari sosai akan mai ita ballantana a yi wani abu mai kama da rantsuwa kuma wanda ya fi rantsuwa muni shine a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama a dage cewa ana kan gaskiya har ya yi la'ana ga wanda yake makaryaci ne to wannan babu shakka inda sun yi haka da sun halaka waro ya law kharaju la hataraku an rawaito ma cewa da sun fito domin a yi wannan mubahalar to da sun ƙone tun a duniya da sun halaka wannan duka yana tabbatar da cewa aƙidar su ba gaskiya ba ce a
annabi Isa ba dan Allah bane kuma ba na ukun Allah bane kuma ba Allah bane Allah ta'ala ya tsarkaka a barin wayannan munana manganu da suke danganta masa sannan Allah ta'ala ya ce inna hadha lahu al-qasasul haqq lalle wannan abin da aka gaya maka lahu al-qasasul haqq hakika shine labari na gaskiya wanda babu kokanto a cikin sa cewa annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne manzo ne zuwa gaban Isra'ila kuma Allah ta'ala ya dauke shi ne zuwa sama bai mutu ba ballantana a ce ya sadaukar da ransa dan wai ya ainin wanke zanaban wadansu duk wannan ba a yi haka ba wa ma min ilahin illa Allah kuma babu wani mai cancantar bauta babu wani mai cancantar bauta sai Allah madaukin sarki daka Isa alaihi salam ko waninsa cikin halittu ko gumaka ne ko aljanu ne shedanu ko rauhanai a'a ko ɗansa abubuwa da ake bauta musu ko menene abubuwan duka ba su cancanta da bauta ba Allah kadai subhanahu wa ta'ala shi ne cancanta da bauta masa shi kadai wa inna allaha lahu al-azizul hakim kuma lalle Allah hakika shi ne mabuwayi a cikin mulkinsa ya buwayi komai ya buwayi kowa wato ma'ana karfinsa da rinjayensa da ikonsa ainihin sun mamaye komai daga cikin halitta kuma shi wato shi ne gwani mai cikakkiyar gwaninta da iyawa a cikin aikinsa da shari'arsa da abinda yake aikatawa na kaddara abinda yake shar'antawa na hukunci dukkaninsu kowanne akwai hikima a ciki akwai gwaninta a ciki to shi ne ya cancanta da abauta masa dama babu mai cancantar abauta masa sai wanda yake halittawa wanda yake rayarwa wanda yake matarwa mu wanda ake ne na Allah subhanahu wataala shi kadai saboda haka shi kadai cancanta da abauta masa duk wanda bai da ikon halittawa ko samarwa to wannan samamme ne shi ma saboda haka bawa ne bai cancanta abauta masa ba bal shi ne ya cancanta da ya bauta wa ubangijinsa ubangijin talikai mahalicci fa'in tawallau kuma idan sun juya baya aradu anil iman in sun kawo da kai a barin imani tare da wannan hujjoji farara masu gamsarwa akan cewa annabi Isa dai bawan Allah ne yawa ba manzon Allah amma ba dan Allah ba ba na ukun Allah ba ba kuma shi ne Allah din ba in sun kawo da kai a barin imani ba su dawo sun ce annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba sun ci gaba da an danganta shi zuwa ga rububiyya ko uluhiyya yace yumkin an yarji ad-damir ila allazina yujadiluna nabiyya fi amri isa cewa in sun juya baya tana yiwa wakilin suna su waɗanda za su juya baya din ana nufin ya zama ana nufin waɗanda suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam game da al'amar isa kamar wabdu najran da makamantansu yumkin an yarji ila allazina yasazimuna fatha biladir rumi wa kisra wal yaman tana yiwa kuma lamirin ya koma zuwa ga waɗanda suke ganin ai da nisa ai ba zai yiwu ba yana da wuya samsam ba zai yiwu ba a ce wai musulmai a yanda suke dinnan ba su da ƙarfi ba su da gata ba su da iko amma wai a ce za su ci ƙasashen Romawa da ƙasar Farisa ta Kisra da Yaman manyan ƙasashe a ce za su mamaye su da yaƙi wannan ba zai yiwu ba wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bishara da wannan kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'ummarsa bishara da faruwar haka din tun suna cikin tsanani musamman a lokacin da zotul ahzab munafikai da ba su da yaqini kan cewa Allah yana zartar da duk abin da ya so ya yi nufi to sai suke cewa kai wannan ba zai yiwu ba irin yanda ake fama yanzu a ce irin masarauta ta Rum da masarautar Kisra masarautar Yaman a ce za ta koma karkashin musulmai ba zai yiwu ba umar annabi sallallahu alaihi wasallam bidu'a sai aka umarci annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi da addu'a summa ja'at al-qisasu li tubarihina anna ad-du'a sababan li kulli shay'in mumkin sannan labarai sai suka zo suna tabbatar da hujja cewa addu'a roƙon Allah nema wurin Allah sababi ne na yiwuwar dukkan wani abu mai yiwuwa ma al-akhdh bil asbab tare da riko da sababai riko da sababai baya kore tawakkali kuma baya ainin sabawa da matsayina bautawa Allah da addu'a hasali ma dai abinda ake so shine a hada ay riko da sababi mana ay aiki da za a iya nabin sababi sannan a roki Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abu da zai iya na shirin jihadi da tanadar makamai da mayaka da dukkan abinda ake bukata sannan kuma ya hada da addu'a to kuma sai Allah ta'ala ya bashi nasara to matakar za a yi aiki da shari'a za a yi aiki gurgurdan iko wanda dan adam zai iya yi sannan kuma a nemi taimakon na Allah da yin addu'a a kiyaye to Allah zai bada nasara yace to fa inna Allahu alimu bil mursalin in sun juya baya ba su yadda cewa annabi Isa alayhi salam bawan Allah ne manzansa ba suka ci gaba da fadar wannan magana ta sabo da suke fada ko kuma in sun juya baya su munafikai ba su yadda cewa Allah zai yi wa musulmai bayawa su mamaye kasashen da suke ainihin manya a wannan zamanin karfin musulunci ya mamaye su ba to shikenan kyale su fa inna Allah alimun bil mufsidin lalle Allah masani ne game da mabarnata wai jazihim zai saka musu akan barnarsu Allah ya san abin da suke fada ya san abin da suke aikatawa Allah zai saka musu da abin da ainihin suka aikata kuma wannan ba zai hana Allah ya cika alkawarin da ya yi wa bayinsa mu'minai ba
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
الله من أكين سركيتي قل يا أهل الكتاب ka faɗa musu ya kai manzon Allah ya ahlul kitab ya ma'abuta da tatafai wato yahudu da nasara kenan abinda yasa kiran su yayi ta maimaituwa da yawa a cikin littafin Allah mai tsarki alqur'ani shine take gaskiya da su kai Allah ya sanar da su a cikin littafan su at-taura da injila cewa zai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zai zama manzon ƙarshe kuma Allah zai masa baiwa da abubuwa da yawa kuma shi manzancin sa na dukkanin duniya ne kuma na dukkan zamani kuma ma in ya bayyana Allah ya yaddata wa dukkan al'ummar duniya su bashi gaskiya ko da annabi ne wato a kaddara yake rayuwa a lokacin sa to dole sai ya yi imani da shi da tsira Allah ya sanar da su wannan har ma an fadawa Yahudawa a littafin at-taura cewa za a haife shi ne a garin Makka an sifanta garin kuma zai yi hijira zuwa ga garin Madina abubuwa da yawa har sifarsa ta halitta kamar sa ta halitta duk an fada waɗanda suka fahimci at-taura da kyau sun fahimci wannan da ganin sa ma sun gane cewa shi ne amma tare da wannan sanin wannan gaskiyar kuma ma har suna fadawa larabawa mushrikai da sauran maguzawa kafin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam ai manzon ƙarshe ya kusan bayyana kamar yanda suka karanta din kuma suna ce musu suna yi musu ma barazana cewa in ya bayyana to za su yi imani da shi su bi shi sannan su yaƙi waɗannan mushrikai marasa ilimi su ainihin galaba a kansu suna ta fadar wannan to amma san duniya da san girma ainihin wato da hasada da Allah ta'ala ya tashi aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aiko shi a cikin jinsin da ba jinsin su ba na bani Isra'il ta inda suka fara samun jarrabawa kenan da suka fadi
sai hasada ta shige su cewa su da suke jin su ne masu daraja da alfarma tun karnuka da yawa tun zamana dubunnan shekaru ma ba karnuka kadai ba tun zamanin annabi Ibrahim ko kuma Isma'il ko Ishaq annabi Yaqub annabawa da yawa na bani Isra'ila duk a cikin su suke har aka zo misali wannan zamani amma daga ƙarshe a ce ba su bane ba daga cikin su bane za a zabu masara sai ta shige su sannan sun saba da ci da addini ma'ana sun kirkiro abubuwa da yawa da suke tatsar mutanen su suna dora mutanen su dawainoyi da yawa da sunan addini wanda suka san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi haka ba ko bai yi hakan ba sun ga cewa in sun bi shi za su daina samun waɗannan abubuwa wannan sai ya sa suka ƙi bin sa suka ƙi yarda suka musu abin da suka sani din ayoyin da suke karantawa suka musu tawili suka murɗe ma'anar su suka karkatar da su suka ce akwai wannan manzon amma ba wannan din bane yana can gaba to shine Allah ta'ala ya ta kira su yana tunatar da su abin da suka sani ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ku taho ku zo zuwa ga wata kalma wacce take daidai wacce lamarinta ko sha'aninta daidai ne kuma ɗaya ne bainana wa bainakum tsakanin mu musulmai da ku shi kalmar ita shi tauhidi shi addini riko da addini in dai addini ne na Allah ai ba maganar jinsi ko ba haka ba a ce wannan fari ne ko wannan baki ne ko wannan jinsin bani Isra'ila ne ko wannan jinsin ummiyun ne a duka Allah tabaraka wa ta'ala ne ake bautawa kuma shine mahalicin su ubangijin su duka saboda haka wato babu wani bambanci shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutane hudu ba cewa babu bambanci ko fifiko tsakanin balarabe da ba'ajami ko kuma wani fari da baki duka musulunci ya daidaita su yace ka gaya musu ka kira su cewa ku zo zuwa ga wata kalma wadda za ta daidaita tsakanin mu da ku wata kalmar ita ce Allah na abuda illallah kada mu bauta wa kowa an ba Allah ba kuma lalle in an yarda a bauta wa ubangiji daya ai aiki da littafi daya a fuskanci alqibla daya karkashin manzo jagora guda daya shari'a anin dubulalliya guda daya to lalle ne za a zama al'umma guda za a samu hadin kai in ka ga wani sabani to sai dai sabani na dabi'a wanda ba a rasa shi a cikin rayuwar ɗan adam wanda baya kawo a yi fada ko a yi bata ma juna to yace wala nushrika bi shay'an kuma kada mu hada shi da wani abu komai wala yatakhiza ba'duna arbaba min dunillah ba'dan arbaba min dunillah kuma kada sashen mu ya riki sashe ubangiji kuma bayan Allah wato kada waɗansun mu su mayar da waɗansu wato ubangiji kuma bayan Allah su dinga bin su suna bautar su suna musu biyayya kai ka ce ainihin biyayyar da ake yi wa Allah wato irin biyayyar da ake yi wa Allah subhanahu wataala ku zo mu daidaita akan wannan a tsari na musulunci a tsari na tauhidi tsari na ingantacciyar aqida dukkanin mu'minai a kowa bawan Allah ne kowa mai bauta ne ga Allah shi kadai kuma mai biyayya ga Allah shi kadai amma a tsakani sai dai a yi taimakekeniya a cikin yadda za a yi bautar kuma kowa yana samun matsayinsa gurgudan baiwa da Allah ya yi masa ta ƙarfin imani da ƙoƙari na ibada da tsoron Allah da guje ma ainihin saɓo amma dai ya samu matsayi da zai mai da waɗansu ko waɗansu za su mai da shi tamkar shi ubangiji ne shi daban ne maganarsa ko da babu dalili ta zama hujja ko ta zama shari'a dole ne a bi shi a babu wannan a cikin addinin Allah tunda ma Allah ta'ala ke aiko manzanni ballantana a cikin wannan shari'a mafi cika shari'a ta musulunci shari'ar alqur'ani to kada mu yi wannan kada sashen mu ya riki sashe ubangiji kuma bayan Allah kamar tafattumul ahbara war ruhban kamar yanda ku yahudawa da kristoci kuka mayar da malamanku na Yahudawa da malamanku na Nasara. To lamma nazalat da wannan ayar ta sauka, kala Adi ibn Hatim al-Ta'i sai yace, wanda da Kiristani lokacin ma da ya shigo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayar da cross a wuyansa kuma da yazo a riwaya, sai ke cewa ma kunna na abudun ya Rasulullah, ai ba bauta musu muke ba ya manzon Allah, ai malamin namu, ai masu ibadar tamu, ai ba bauta muke musu ba. Shi abin da ya tsammani bauta ba za ta kasance ba sai an yi kamar misali ai alwala, a zo a tsaya gaban mutum ai kabbara ai ruku ai sujada domin sa, ko a zauna a daga hannaye ana roƙon sa da abin da ya kama da wannan, ko a kawo dabba a gaban sa a yanka, wannan shine kade zai iya zama bauta. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ya bayyana masa, kuma ya bayyana wa dukkanin al'umma ta duniya har zuwa ƙarshen ta cewa a ba wannan ne kadai ke zama bauta ga mutane ba, zai ma yi wuya dolanci da dakikanci da gidadanci yawa mutum yawa har ya zo ya irin wannan sallah ga wani mutum anin a gundarance a gabansa haka, zai wuya a yi hakan. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alaysa kanu yuhalliluna, shin kan da kake cewa ba ku bauta malamanku ba, shin ba sa halatta muku su haramta muku saɓanin abinda Allah ya halatta ko ya haramta, sannan ku bi su ku karɓi wannan hukunci nasu, ba sa yin wannan ne? Kala nam sai ce a lalle ana yin haka, muna yin haka. Kala nabi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce huwa zaka, ya ce to wannan shine bautar da Allah ta'ala yake ne. Ka babu wata fassara da zaka samu mai inganci kamar fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi, hadisin Adi na Hatim, wanda shi ya musulunta daga baya ya kyautata musuluncinsa ya zama sahabi, hadisi ne kuma hasan. Al-Imam At-Tabari Ibn Jarir a tafsirinsa ya yi bayani mai tsawo, ya rawaito wannan hadisin, ya rawaito wasu maganganu da yawa daga Abul Aliya cikin tabi'ai da waɗansu da yawa, kusan shafi ɗaya da rabi a wannan babban tafsiri, duka wajen fassara wannan, wajen tabbatar da cewa ai bautar mutane ga mutane ba wai musu azumi bane ba, ba wai ainihin a sunkuya a masa ruku'u ko sujada bane ba, in an yi wannan din ya zama bauta. To amma ba sai an yi haka ba, duk wanda aka yarda cewa wai ya isa Allah ya ce kaza wajibi ne, sai ce a ya ɗauke wa mutane, irin shakiyancin da waɗansu mulidai suke yi, ce Ramadan ne, ce ya ɗauke musu azumi su je su yi zikiri kawai. To wannan ya zama ɗagutu, su kuma su zama masu wata ɗagutu, babu shakka in ya faɗi haka su kuma suka yarda da wannan, to ya mai da kansa abin bauta ya zama ɗagut, yawa su kuma sun zama abadatu ɗagut, sun zama mushrikai na haƙiƙa, sun zama kafirai don sun bauta masa, sun bi shi a wajen shar'anta abin da Allah bai yi, wanda wannan shi ne abin da wannan ayar take nufi. Mallam Allah saka masa anan yake cewa kuna da khalaba da arbab turuq, ai zuwa ma turuq sufiya mutasawwifa, anan wasu daga cikin jagorori madagan hanyoyin a ɗariƙo, wato jagororin ɗariƙo, jagororin ɗariƙo da sufanci daga cikin shehunai sun shiga cikin wannan, wasu daga ciki akwai wanda suke da dama-dama ba su kai ga irin wannan ɗin ba, da yake ɗariƙon suna da yawa. Akwai misali irin a ɗariƙatu sanusiya, tana da dama-dama wajen gulubi, kamar akwai a ɗariƙatu hasafiya, tana da ɗan dama-dama da waɗansu dai makamantan haka, kamar waɗansu suna da gulubi matuƙa. Allazina yace min al-mashayikh allazina yaktari'una ahkama, daga shehunan da suke ƙirƙirar hukunce-hukunce, wa shuruɗan da ya sarfi kitabillah, da kuma sharuɗan da babu su a cikin littafin Allah, wala fi sunnati rasuli, kuma ba su cikin sunnan manzansa sallallahu alaihi wasallam, wa yulzimuna atba'ahum bittiba'iha, kuma sai su lazimta wa mabiyansu bin waɗannan ɗin. To mafi wato mummunan abin shi ne a ce sun lazimta musu yin wannan, kuma sun nuna musu cewa yin wannan ɗin yafi aiki da shari'ar da ta tabbata danin Qur'ani da Sunna ane muhimmanci ko kuma zama sababi na samun tsira. Su yawaita bayanin cewa wanda yayi waɗannan bid'o'in nasu da suka kirkira za su shiga aljanna ba hisabi balle azaba, za su samu darajoji iri kaza kaza. Wasu ma su ce ko hisabi na ainin yi kisasin haƙoƙi ba za a yi wa mabiyansu ba, da ire-iren waɗannan abubuwan da suka warware abubuwa da yawa ko na soshi da yawa na Alƙur'ani da ainin hadisai, kuma su ɗora su a kai har ma su kwarkwata bin shari'ar ma har kaga wani lokaci tsaye da salloli biyar da sauran rukunai na addinin musulunci ba a damu da su ba sai waɗancan bid'o'in kawai, kuma sun yarda su jagorori ne na wannan batan, kuma su mabiyansu suna bin su akan haka. Kuma a ɓata aƙidar tauhidi gaba ɗaya a ce Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana zamantowa ya ɗayanta da halittunsa a aƙidar watatul wujud kenan ko, su faɗi irin wannan kuma su lazumta mabiyansu haka nan, kuma su haƙiƙi cewa kan daidai suke yi, to waɗannan suna ciki. Fahum bi zalika qaddallu wa adallu, da wannan kaga sun ɓata, sun ɓata da kansu wa adallu, kuma sun ɓatar da mabiyansu. Wa khalafu nas al-Qur'an, kuma sun saɓawa gundarin abinda Al-Qur'ani, nassin abinda Qur'ani ya faɗa. Ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, a yau na cika muku addininku kuma na cika ni'mata a kanku kuma na yarda muku da addinin musulunci a matsayin addini. Allah ta'ala ya saukar da wannan aya a kusa da ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajjin ban kwana shekara ta goma bayan hijirarsa, wanda bayan saukar wannan ayar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ƙara cikakkun watanni uku ba a duniya kamar yadda ya tabbata a hadisi da kuma sira. Wa hamalul wilayata ala nubuwa, wasu ma har suka ɗora walittaka darajar ta har ta wuce darajar annabta. Ƙwarai da gaske akwai su da yawa da suka faɗa a cikin littafansu na sufanci, ba shakka wannan ilhadi ne. Wa farakul ummata al-islamiyya, suka raba kan al'umma ta musulunci ɗariƙu daban-daban, ɗariƙu da yawa. Na taɓa gani wani ƙaton littafi da wani ya rubuta ya tattaro ɗariƙu da yawa sun kai 360 a cikin littafin daban-daban, kowace ɗariƙa da shehinta, madugunta, kowa da abin da yake gaya wa mabiyansa. Ƙazantar abin da suke faɗa takan bambanta, wani ya fi wani tsanani, amma duk sun yi tarayya a kan cewa ‘yan bid'a ne. Waɗansu daga cikinsu ma sun fice daga da'irar musulunci, wasu kuma sun zama ƙasaitattun ‘yan bid'a waɗanda suke kan hanyar rabuwa da musulunci in sun zurfafa. Allah ka kiyaye mu. Kuma ba duk da qaulillahi ta'ala ba su damu da faɗin Allah ta'ala ba, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Lallai waɗanda suka raba addinin suka karkasa shi, suka ɗaiɗaita shi, suka zama jama'a jama'a, ba ka tare da su a komai, ba sa tare da kai a komai, wato ba kai ba su. Allah ta'ala ce waɗanda suka raba ainihin kawuninsu jama'a jama'a, kaga kiristoci haka suka rarrabu jama'a jama'a, yahudawa ma haka, to haka daga musulman ma sai suka raba kansu da yawa bid'o'i, ‘yan bid'a iri-iri, wasu mu'tazila, wasu khawarij, wasu ƙadariyya, wasu rafida, ga suna kashi-kashi, wasu sufiya ko mutasawwifa, ko waɗanne kuma da irin tsananin yadda suka rabu da shari'a ɗin ko kuma ɗan sassaucin haka. To dukkansu sun yi tarayya akan rabuwa da ainihin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ragima an sunnati falaysa minni, wanda ya bar sunnata ya kyamaci sunnata bai so ta ba to baya tare da ni. Wa amatul ilma bil jahl, suka zo suka kashe ilimi da ainihin jahilci da suka sallaka wa mutane. Babu shakka akwai lokacin da ainihin sufaye suke yakar ilimi har suna cewa ilimin sababi ne na ɓata ko kuma wato rashin samun kaiwa zuwa ga Allah cikin sauri. Duk mun karanta wannan, wai ma'ana idan kana son ka je ga Allah ka zama wali cikin sauri, cikin sauƙi, to kabar shagaltuwa da neman tara ilimi mai yawa na shari'a wannan zai bata maka lokaci zai kange ka zai dora kai kan wasu abubuwa da za su dabaibaye ka sun yi wannan yayi da dadewa har ma suke hana mabiyan su rike alkalami da tawada ko littafi da allo kawai sai dai aje a zauna gaban wani ya ta shifta abin da zuciyarsa ta raya masa shedan ya masa shifta sai ya fada mutanensa haka suka yi ta rubuta littattafai na bata suka yi ta zantuttuka marasa kyau suna baiwa mutanensu suka raba mutane da ilimi shi yasa sai ga mutum ya dafi ya haddace wuridai da yawa kuma yana tayinsu ka inda na'in ya dage kan wa'ansu na filfili wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ko harafi ɗaya ba a kansu yana tayi ba dare ba rana kamar irin watan ramadan din nan akwai na filfilin da kowane dare ake yin su suna da yawan adadi da irin surori da ake karantawa da dai sauran irin wa'annan da yawa kuma an ambata musu cewa matukar an rike wannan sun rike wannan to za su tsira za su ainihin shiga aljanna babu hisabi babu ainihin ukuba to sai ya zama janibin kyautata aqida an rushe shi tunda babu ilimi yawa janibi na kyautata ibada a yi ta a bisa dacewa amma dauke ta da muhimmanci ma farilla da nafila ba a san shi ba ko kuma abinda aka sani dan kadan ne kuma ba a himmantuwa da shi da dama inda ake son zuwa ba dai aljanna ba kada ka dage kana salloli biyar kuma sai ka san kabli da ba'di ka san abubuwa duka kana daddagewa sai ka san meye hukunce hukunce zakka da sauransu to in kai wannan abu ka mai da hankali akan sa ya dauke ma hankali da lokaci to wanda ya samu wata hanya mai sauƙin bi wuridi ne kawai mai sauƙi zai rike ya tai ko wata addu'a sai ka ga wanda ke da hikima kenan a wurin su sai ya bar ilimi sai ya koma wa waɗancan abubuwa to sai abin ya zama ilhadi kuma wannan kada ka rage abin da yawa-yawa mafi yawan ɗariƙun su kai kenan shi ya sa riƙo da shari'a sannan girmama ita kanta shari'ar girmama nususul wahayin nasoshin alƙur'ani da hadisi girmama ayyukan magabata duka sai ya zama ya yi rauni a tare da su in kana son ka burge su kuma ka zama wani mutum a gurin su to ka kamba mashehunansu ko ba haka ba ka dinga ta karkara kana anizzabtaro karairayi da abubuwa na wato kasada kana faɗa kana dangantawa Allah da manzonsa to sai ka ga har suna mamaki suna cewa kai arifi ne ka zama walin Allah ka zama makusanci a wurin Allah saboda suke cewa ilimi yana kange mai shi a barin ainihin zuwa ga Allah akwai da magana da aka yi ta ce ku ce akan ta Ahmadu Sawi wanda ya yi hashiyar Jalalayn wa yana faɗa kuma ya faɗa a cikin sharhinsa ko hashiyarsa ta tafsirin Jalalayn akan wato hashiyar Jalalayn cewa wai aiki da doron ayoyin nasoshin alkur'ani da hadisi yana daga cikin sababai da suke jawo mutum ya ɓata ko sababai na ɓata magana dai mai ma'anar haka ba wani abu ne ya jawo wannan ɗin shi Ahmadu Sawi lokacinsa tare suka yi zamani da Muhammadu bin Abdul Wahab su Muhammadu bin Abdul Wahab da irin su Shehu Usman a nan ƙasashen mu nan kamar irin su Ad-Dahlawi a ƙasar India da wasu malamai da yawa su suna ta harka ta yaƙi da irin wa'annan bidiyoyin da yawa a duniya suna yi ƙoƙarin dawo da mutane wajen martaba kitabu wa sunna da kuma janyewa a barin irin wannan gulubi da ake yi na bid'a to su kuma sufai a lokacin suna cikin tsananin wato tabarbarar da aqidu da kuma dora mutane akan bid'o'i da ainihin yasar da ko kuma baris da shari'a to sai su sufai suke cewa ai abin da yasa irin wa'ancan malamai irin su Muhammadu bin Abdul Wahhab da makamantansu abin da yasa suke yin wannan kawai hakiki cewa da suka yi ainihin suka tsaya wai akan doron alkur'ani da hadisi har suka zo suna rushe martabar waliyai suna kaza da kaza to wai rusa abinda wa'annan da ake cewa waliyan ne suka faɗa shine sababin halakar wai ai in ba dan suna bin zahirin nasoshin ba tare da sun je an sanar da su ba ɗinin ba da ba za su irin wannan anin suka ga waɗannan waliyai bayin Allah waɗanda ba a ja da su to kaga duka waɗannan nisa ne a cikin wannan bata in ba haka ba kowa tun daga sahabbai na farko har zuwa mu'mini musulmi na ƙarshe a duniya kowa an lazumta masa aiki da littafin Allah ko an lazumta masa aiki da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa an lazumta masa riko da shari'a babu halasi abinda Allah da manzansa suka halatta babu haram sai abinda Allah ya halatta ya haramta sai abinda manzo Allah sama ya bayyana haramcin sa to haka ne ba a gane wani abu cewa daidai ne ko ba daidai ba sai daga alqur'ani da sunna malamai ma masu ijtihadi duka istinbadi suna duba ayoyi ne da hadisan kuma da basirar da Allah musu Allah ya fahimtar da su wani abu amma ba su da wani abu nasu duk girman matsayin su irin su Malik bin Shafi Abu Hanifa da waɗanda suka gabace su wanda suka zo bayan su duka akan wannan suke babu wani a cikin su da zai ce zuciyarsa ta raya masa kaza babu wani wanda zai ce yayi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa kaza ko kuma yaji ana kiransa daga sama ana cewa da shi kaza kamar da irin waɗannan shehunan suke faɗa to wannan shi ya farraka al'umma ya raunana ta kuma ya baiwa makiyanta damar ratsuwa cikin ta domin tunda an farraka an tarwa jama'a karfin ta dole ya rabu ko ba haka ba wala tanaza'u fatafshilu wa tasabiru kada ku yi jayayya sai ku gajiya sai karfin ku da ƙwarin ku ya tafi to wannan shi ya kai ga makiya suka zo su kai ainihin wadaka da al'umma Allah ta'ala ka tsare mu malaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma ga Allah zamu koma zuwa ga Allah zamu koma la mala ta hulikna bima fa'al subha minna ya Allah kada ka halakar da mu da abin da wawaye suke yi ainihin a cikin mu fa in tawallau in sun biyo ya baya aradu an tauhid sun kawar da kai a barin kadai ta Allah fa qulu ku musulmai ku ce ishhadu ku shaida to ku tabbatar mu kan bi anna muslimin cewa mu musulmai ne mu masu miƙa wuya ne ga Allah madaukakin sarki lamma ai lamma lazimarkum alhujja yawa to da hujja ta kama ku ta tabbata akan ku amma ba ku yarda ba to fa atarifu to ku sani mu dai kam bi anna muslimuna dunakum cewa mu ne musulmai kuma bayan ku ko kun yarda kun gamsu ku ci gaba da zama akan kafirci da bata to mu ku sani cewa ku tabbatar mu da muka yarda mu bi shari'a mu tafi akan tafarkin Allah mu tafi sarki mu musulmai ne muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da lidufin sa da rahmansa da suka zuka tan mu da haske na shari'ar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka raba mu da dukkanin wani abu na son zuciya irin wanda ya samu ahlul kitabi yahudu da nasara ko kuma abin da ya samu ma'abuta hanyoyi na bid'a a wannan al'umma Allah ka tsare mu daga waɗannan duka Allah ka tsare mu da zuriyoyin mu da sauran al'umma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما نسألك اللهم عيشة هنية وموتا سوية ومردنا غير محزن ولا فالي لا معاصٍ عاجبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته